وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا.
Sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkwai wanda yake zo mana a kowace rana ta Juma'a a daidai irin wannan lokaci wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu baki daya da lokacin nan da ya kaddara shi a wannan rana ta Juma'a, wanda idan an yi addu'a Allah yake karba, Allah ya datar da mu da yin addu'a a daidai wannan lokacin, kuma Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in da muke yi baki daya. Marasa lafiyanmu na gida da na asibiti, Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya. Waɗanda suka riga mu, Allah madaukakin sarki ya ji gansu ya yi musu gafara. Yalwa takabarin su ya haskaka musu shi. Sannan Allah madaukakin sarki ya tashe su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma da muka rage Allah madaukakin sarki idan ta mu tazo yi mana kyakkyawan karshe ya sa mu cika da imani. Jama'a sauraro, idan ba mu mance ba wannan satuttukan muna duba ga abin da ya shafi daya daga cikin mata waɗanda suke sun ba da gudunmawa a wannan addini na musulunci, don mu ga menene za mu iya koyi da shi, me za mu iya koyi da shi a cikin rayuwar tasu. Irin abubuwan da wannan baiwa Allah ta aikata na jarumta na gudunmawa duka dan wannan addinin Allah ya samu kafuwa, abu ne wanda tarihin duniya ba zai mance da shi ba. Sannan abu ne wanda har duniyar musulunci ta nade, mutane za su ringa yin koyi da wannan baiwar Allah. Asma binta Abi Bakar yace ga mafi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ga mafi soyuwa a cikin maza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ga mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matan ma wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so, yar uwa ce a gare ta, ya ce a gare ta. Saboda haka kai tsaye zaka iya cewa Asma'u yar Abu Bakar tana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin amini, mahaifinta amini ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gidansu, wanda har shi ne lokacin da za a yi hijira, taga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansu ba lokacin da ya saba zuwa ba, ta san wani abu zai faru. Wannan ya nuna ma kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar su a gidansu. Sannan zaka iya cewa bangare na biyu tana da wata alaƙar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce kasancewar ƙanwarta mata ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ma alaka ce wacce take, ita ta kan je gurin ƴar uwarta, sukan haɗu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na uku, ita din dai mata ce ga dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wacce suke uba daya mahaifi daya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta haifi da wannan dan nata shi ya aure ita Asma'u kyar gidan Sayyidina Abubakar, Allah ya kara musu yarda baki daya. A nan gurin a wannan alakar da na kawo, ina so in nuna mana ga masu bibiyar shirin hanyoyin da za su san cewa duk abin da dakta yake karanta mana a kanta wanda zamu iya kwaikwayo da shi ta hanyarta, kai tsaye zaka iya cewa ta samo wannan abin ne ita ma ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ga alaƙoƙi da take da ta alaƙoƙin da suka hada ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ta wannan hanyar tana yin alaka kai tsaye zaka iya cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar mahaifinta aminin sa ne yana zuwa gidansu, abubuwa ne da dama da zata iya gani ta kwaikwaya daga gurin shi, ko ta tambaye shi, ko ta ga yayi, ko ya fada tana zaune. Abu na biyu, kasancewar kanwata mata ce mafi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana da damar da zata iya mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ganshi yayi wani abu ko ya fadu wani abu ko da sauransu, wanda ita ma zata iya haddacewa kuma ta ci gaba da aiki da wannan abu. Sannan kasancewarta mata ga dan uwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka, su ga kololuwa kuma kasancewarta musulmai, saboda dukkanin musulmai suna yin mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallama, tambaya ce ganin sa ne, domin da yawan su ma sukan ji ina ma kada Annabi sallallahu alaihi wasallam su daina ganin shi, sai ta ganin shi su zauna a gurin shi, wasu da dama suna ganin irin wannan ina ma kada ya bace a idan su, suna ganin shi suna jin dadi. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance, saboda soyayyar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kaga ita ma tana daya daga ciki, tana daya daga ciki waɗanda suke banda waɗancan alaƙoƙin, to kuma ga ƙololuwa ta yadda kowa yakan iya zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da shi, ya ga wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata, ko ya tambaye shi, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana daidai lokacin da wannan mutumin yake nan ya ji ya yi aiki da wannan magana. Kaga Asma'u duka abubuwan da dakta yake gaya mana a kanta abubuwa ne wanda zaka iya cewa ta waɗannan hanyoyin aka samu su kamar haka. Hanya ta farko ita ce hanyar tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa, kaga magana kenan. Hanya ta biyu, ko kuma baka tambaye shi ba, shi da kansa Allah madaukakin sarki ya masa wahayi, ko ya gaya masa, ko a turo masa mala'ika, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sauran sahabban shi, ita ma magana kenan. Ko kuma wani ya zo ya yi tambayar ba kai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa, kaji wannan hanya na farko kenan, wanda magana ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana da zaka iya aiki da ita ta waɗannan hanyoyin. Hanya na biyu, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani aiki kana gani kai ma ka ci gaba da yin aikin wannan aikin. Hanya ta uku ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum yayi wani abu a gaban shi, ya tabbatar da wannan abin a matsayin shari'a. To Asma'u Allah madaukakin sarki ya azurta ta da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma waɗannan hanyoyi guda ukun dukkanin su zaka iya cewa ta same su ko ta gan su ko ta ji su ko ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko kuma an aikata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a gabanta wannan hanyoyin Allah madaukakin sarki tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya albarkace su da samun waɗannan hanyoyin kenan duk abin da daktar yake karanta mana dangane da wannan baiwa Allah zaka iya cewa ita ma ta dado sano shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kullun ɗan uwa masu sauraro mukan kasance tare da ku ne Aminu Kidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadangaya wanda kamar yadda na faɗa zamana tattaunawa akan ita wannan baiwa Allah ne wanda yau za mu ga ko za mu ji wani irin kwaikwayo ko menene za mu iya samu musamman ga mata gurin yin mazajen su hidima musamman ga mata gurin su yi rike gidajen mazajen su me za mu iya samu dangane da wannan baiwa Allah mai ta gabatar a cikin rayuwar ta ta akramakallahu kaji abin da muke nema in yau shewau yau insha Allah mu ji me za mu iya koyi da shi a wannan bangare daga gurin wannan baiwar Allah
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كما يدد وامنا أمين كما تر منا تتنا أكون نبي ور الله ببر صحابية إرجل سيدنا أبو بكر ودت جاج أبنتا wajen kyautai da kyautatawa
na'am
da kuma ainihin wato biyayya ga miji babban abin da zamu dauka a cikin tarihin wannan baiwar Allah
na'am
wato shine wato bin miji wanda yau insha Allah akan sa zamu fadada bayani bayan mun karanta yaya nana asma'u wato ta dauki wato rayuwar gidan miji duk wanda ya karanta tarihin Nana Asma'u yar gidan Sayyidina Abu Bakar yar uwar Nana Aisha Allah ya yarda da ita zai ga irin yadda ta buga darasi na musamman wajen husnul tabaul ga mijinta mana kyakkyawan zamantakewa na aurataya da zamanta mata ta kwarai a hannun mijinta ita kan bayan aure wato ta rungumi sha'anin mijinta sosai dukkan al'amura da shafi rayuwarsa nata ne mu ko yanzu mata wato sai dai yaudara kafin ai aure akwai yaudara to soyayya ta ƙarya ina kaunar ka ina son ka ina fatan zan samu mazauni a zuciyarka ina cikin damuwa yayin da ban ga kulawarka a gare ni ba ina fatan zaka haskaka min rayuwa da fuskar ka mai haske ina fatan zan samu kulawarka ina shaida maka ni mai daukan dukkan larurorin rayuwarka ne bakin cikin ka bakin cikina damuwarka damuwata duk waɗannan kalmomi da mata suke wasu matan suke gaya wa mazaje kafin aure su kafin ai aure ne majority idan an shiga gidan mijin sai dai zage
to akan makallau ai duk kaga kalmomin fadi suke tana fata za ta samu to ko bata samu bane shi yasa ita ma ta canza
a'a ai wannan ne uslubi na ne nine nake gaya maka ai duk wanda yake da wacce yake neman ta da aure ko ake nema da juna ai yana cin karo da wannan kalmomi na yau dara akan ruwan wanka sai ku watsai da mace wallahi yanzu dai kafin dai a shiga gidan miji za a yaudare ka da kalmomi na fitar hankali shi yasa ina kira ga maza su karanci mata su san su sosai yawwa shi ma namijin yana yaudara shi ma duk yana faɗin irin waɗannan kalmomin baya iya bacci sai ya ji muryar ta amma in ya riga ya aure ta kowa ya ta kira masa me wai me wallahi nake gaya maka so wannan shine gina rayuwa akan ƙarya shi sa muke yaudarar junan mu muke cutar da junan mu kuma yake cikin wala na asma ba irin wannan mata bane da ta yi tai soyayya ta ƙarya
to akar maka lakafin ka huce kace a kiyaye to ya mutun zai kiyaye tunda ya ga mace tana ta cewa tana son shi tana kaunar shi misali ya zai iya tantance
shine ai fadakarwa ne na kowa ga kowa
na'am
duk wanda zai kaunaci mace ya kaunace ta dan Allah
na'am
ita ma za ta kaunaci namiji ta kaunace shi dan Allah
na'am
yana da kyau a yi amfani da kalmomi na soyayya da kauna a gaya wa juna wannan ba laifi bane amma ya zama har zuciya ba yaudara ba so ake ta shiga gidan miji
to aka maka la ya za a yi mutsaurayi misali ya tantance cewa kalmomin da mace take gaya mar ko budurwa ta tantance cewa kalmomin da saurayi yake gaya mata wannan har zuciyar shi ne tsakani da Allah ko na ƙarya ne
su nemi mai addini
na'am
ana kyautata mai addini zato duk da na yadda akwai wanda suke yaudaran mutane da addini za ka gan shi kamar ganin mala'ika Jibril ne wajen kulawa wallahi sai ta aure shi ta ga bala'i wasu ma da ake ganin kamar masu addini ne gidansu bai da kyau halinsu bai da kyau ɗabi'arsu ba ta da kyau so amma dai mutum yayi abin da shari'a ta ce yayi sauran kuma ya bar wa Allah dan haka mata su zama mutanen kirki masu addini su yi mu'amala da mazajen su mu'amala ta gaskiya da gaskiya su ma mazajen haka na shi ma Asma'u take cewa wata rana tazawwajani Zubairu wa malahu shay'un ghayru farasihi miji na Zubairu ya aure ni komi bai da shi a duniya in ban da dokin sa ba tace wa kuntu asusuhu wa aflafu wa alafuhu ni nake kula da wannan doki nasa kuma ni nake nemo wa dokin Zubairu wato harawa ta dauko ƴaƴan dabino ta tattara ta nika shi ta daka ta bawa doki ya ci ta bawa dokin nan ruwa ta kwaba masa dusa ta dauki ta je gonar Zubairu ta yi dakon dabino da kanta ta ho gidansu ta bawa doki ta kula da shi tace a kaina nake yin da ku ala ra'asi ga nisa tace wata rana nazo ina cikin tafiya ina dawowa daga gonar mijina ina so ka kula da wannan fa wannan mata ce yar gidan sayyidina Abubakar Siddiq mijinta dan aljanna ne an ba shi garantin aljanna kafin ya bar duniya amma ga ta nan tana zuwa gona tana tafiya da kafa tana dauko harawa tana yi wa mijinta hidima mata su kula da wannan tace ina cikin tafiya sai na gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni sai ya tausaya mu na nan na kokaya naje gona na nan na kokaya annabi ya ganni sai yake min alama yace nazo na hau bayan abun hawansa nazo na hau fada'ani sai tace fastahiyaitu kunya ta kama ni gaskiya ban iya zuwa naje na hau abun hawan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu na biyu tace wa zakartu ghayrata Zubair ko wa zakartu az-Zubair wa ghayrata sai na tuno miji na Zubairu kuma sai na tuno mutum ne mai kishi na tuno mutum ne mai kishi kawai sai annabi dai ya ga bazan hau ba sai ya wuce tace yayin da na dawo gida akhbartu Zubair sai na ba wa Zubair bin al-Awwam labari ai kaji annabi ya ganni a hanya na sha kaya da nauyi zan kawo gida na dawowa daga gona sai na ji kunya ban hau ba kuma na tuno kai din nan mutum ne mai kishi gaskiya sai Zubair ya ce wallahi ai zuwa ki je ki dauko kayan da ki dauko a gona ai za ki wuce a hanya ai za a ganki wannan din shi nafi jin zafin sa shi nafi jin kishin sa a ce yau an gano matata tana wucewa akan a ce kin hau abun hawan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yace ban ji dadi ba da a ce kin hau abun hawan, da kin samu sutura, da kin samu albarka, da kin kasance a bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alherin duniya da lahira ya same ki. Zubairu, shikenan a nan gurin abin da nake so mu lura da shi shine abubuwa kamar haka. Darussan da zamu dauka, na farko dai shi addinin musulunci addini ne da ya tarbiyantar da mace ta yi hidima wa mijinta. Mata ku bi mazajenku, mata ku yi wa mazajenku da'a, mata ku ɗauki rayuwarku ku ba wa mazajenku da bin miji da hidimar gidan aure, da shi ake samun rahama, da shi ake samun aljanna mai girma.
Hidimar gidan aure,
hidimar gidan aure, hidindimu ayyuka, kulawa da gida, kulawa da tarbiyyar yara da dai sauransu.
To aka maka labarin mu le kasashen lallace-lallace, kafin mu dawo sai mu dora akan fa'idojin ko kuma da zamu samu a cikin wannan darasi.
Sayyiduna wallahu martauna walwahmu talati ma an min ma'aqina والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع لم نلقى أمانينا.
رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لم
ما سورة روبركة مودداوة أجفن ونن شديمي البركة نارا يواء بركوي وندا ميكي دورا واغوند دي سشلن أتاكي عيو من دورا أكن تاريهن دي رجج كماتا دي سكزونا تاري دي منزع الله صلى الله عليه وسلم أزاماني قدا كما تتكي دا ألا قوكي دي منزع الله صلى الله عليه وسلم تقول علي دي داما أكرمك الله كابيا منا حديثي دا أسماء أنب صلى الله عليه وسلم يغنت أكن هنيا ye mata ishara da tazo ya rage mata hanya ba ta hau ba. Me fa'idojin da ka fara fito mana da su a cikin shi wannan hadisin?
To kamar yadda bayani ya gabata, abinda zamu dauka cikin wannan kissa, cikin wannan hadisin, na farko
na'am,
yana yadda wannan mata ta bayar da rayuwarta wajen hidima wa mai gidanta da kuma kulawa da harkar aurenta. Za ka taba jin wata riwaya da aka rawaito ana samun mayo Allah na shiga uku tsakanin Nana Asma'u da Zubair ibn al-Awwam ba? Me yasa? Saboda Nana Asma'u ta gane sirrin rayuwar aure shine mace ta bi mijinta ta yi masa da'a. Shi namiji kamar jariri yake, yana kullun so yake a rinka kulawa da shi. Kullun ana kulawa da shi, kullun kamar jariri yake. Kashi baba a wajensa ga neman bukatar taimako. Yanzu duk inda aka haifi jariri za ka ga matar kullum tana rike da shi, tana kulawa da shi, ta yi masa kaza, ta masa kaza, ya yi kuka, ta gyara shi, ya yi mata tumbuɗi, ta yi haƙuri da shi, ya sha nono, ya kwane yana shan nono, ta yi haƙuri da shi, ya tashi ya hana ta bacci, ta yi haƙuri da shi. To miji kamar jariri ne,
shi ma duk sai an yi haƙuri da shi.
E dole ne Mala Aminu.
Na'am.
To so kake a ce kar a haƙuri da shi? Dole shi a haƙuri. Shi ma a karama kalla, inda za ka buɗe shafin sa, wahalhalun da yake yi na kulawa da matar, wallahi sai ka ga mayafi na matar. Ka duba yau rayuwar da ake yau, duk wanda ka ga ya fita a gigice yake saboda wannan matar ya fita ya nemo mata abin da za a samu rufin asiri.
Malam wani yana gaya mun
ne suna tayin furfura malam saboda bala'i. Malam
ya ce malam banda matarsa da ƴaƴansa da zai kwance su a gida ya daina neman kuɗi, wanda
ita
ya isa
warai kuwa ai bai isa ba. Yawo kai sau duk wanda ya dauko mace ai kura ce mace ai kwancin nama ai dole sai ka fita ka nemo ka fafata. To amma ni abin da nake kira ga iyayena mata, wallahi rayuwar musuluncin nan da kake ji ana faɗa rayuwa ce ta gata. Duka wannan abubuwan da ake fada menene ba wani abu ne ba? Ana cikin soyayya da jin daɗi da ƙaunar juna ake yi, ga samun lada, ga samun matsayi a wajen miji, ga samun ɗaukaka.
To akarmakallah, kafin ka dora, yadda Asma'u ta zo ta gaya wa mijinta abin da ya faru tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan malam to ko yana nuna cewa mace katta riga boye mijinta duk wani abu da ya faru ta ga mishi ko kuma dai
za mu fahimci haka sosai. Ni kai na lokacin karanta hadisin wannan ya zo min cewa kaga wannan yana nuna indai da zaman lafiya da kauna duk abin da mata ta gani ko na bai faru ita kaga ai za ta je ta samu mijinta ta kuwa ta yi masa bayani kaga wannan ya nuna koda ta fita ma faruwar wasu abubuwa za ta ga yawa za ta sanar da mai gidanta kuma ina so mata su da zurfafa tunani
na'am
akan wannan kissa tana na Asma'u ta tafi gonar mijinta ta je ta sare harawa ta tafi gonar mijinta a zazzago da dabino ta dauko ta kawo gida ta tafi gonar miji ta kula da gona ta yi aikin gona har da aikin gona kuma ta dauko ta zo ta kula da dokin sa tana abin nan mu yanzu matan mu fa da motocinka a gida ko motar ka da za ta fita a gida gashinin a bakin falon ta wallahi ba ta iya daukan dusta ta goge ma gilasin mota ba ba za ta iya watsa ruwa ba daman ma bako ne ma wani bakon abu ne ma mace wai ta wanke mota babanta mai gidanta akwai wata mata ta ji wannan hadisin wa mata suke gaya mu ta ji wannan hadisin sai ta ce a to alhamdulillahi irin gidaje ne na bariki din nan compound haka mijinta kullum zai fita aiki da asuba sai ya zo ya yi ta wanke mota ya abin nan ko da yamma zai fita sai ta ce ba sai kai ba na hutar da kai ita take sabar bokiti da omo da komai da komai da hijabin ta wallahi malam za ta zo ta kama motar mai gidan nan tana wankewa sai ta wanke ta tas ta goge ciki ta yi women din motar ta sassa mai turare a cikin mota sannan ta rufe masa ta haura ta ce an gama ka je ka tashi ka kai wanka ka ci abinci sai ka tafi amma abin mamaki matan nan take cewa wallahi duk compound nan sai da ta zama abin kallo da ta zar ta fara wanke motar mai gidanta daga winduna daga benaye ake leko ta ana nuna ta ana cewa ga ta can tana wanke motar mai gidanta kenan ta aikata abin da yake ana ganin aibu ne dan ta wanke motar mai gidanta to ba ma wannan ba kade ya isa wallahi yanzu dai da takalmi wallahi in ma mutun yayi da gaske ba takalminsa da zai saka sai yayi taya matarsa fada yana cewa je ki goge mun takalmi na ba lalle ta goge ba
to
akra za ta ce ayyuka sun mata yawa wata kuma ma kawai wato kamar da shashasha take ne ko me ne ma bata ma san ma ya kamata ba gaba daya sai ka abin da na larura ne wanda an riga an sani wallahi alazimu malam barasi ba da ka gidan bawoshe yau a cike ki da damuwa da bakin ciki da bacin rai da wayo Allah ne ya su
akramakallahu
matan su daka mazan su daka matan haka ake fama
akramakallahu
saboda an bar sunna
ka san akwai al'adu da mutane suke dabi'antuwa da su yau da gobe dan akwai matar da mijinta ya auro wata matar daga wata jahar ko can da aka auro ɗan wata jahar tana zuwa ranan nan aka ce ta cile a tsakar gida ta zo za ta wanke motar mijin ya ji ana hayaniya isa ko ice me uwar gidan ta ce wallahi ita ba za a dora mata aiki na wanke mota
ba
to malam
kamar ya ban gane za a dora mata aiki ba
ai idan amaryar ta fara ita ma za ta fara to ba za a dora mata ba ta ita sai ta rika wanke mota to baka ganin kamar jahohi da muke da su wasu jahar ana iya amma wasu jahar ba al'ada su
bai malam ni ba ina magana harkan al'ada ba ni fa musulunci nake magana malami ya zamu zo muna magana addini kana kama al'ada to idan haka ne ai yanzu ma sai ka ce yanzu wannan Nana Asma'u da take yi wa mijinta wannan hidima take kula da doki fa duba fa dabba fa akwai riwaya da tace share kashin dokin ita take sharewa ta tara takin sai a ce al'ada ne ba za a yi ba ai wannan mata da mutum ya auro wata kila yanzu haka zaga wata kabila ne wallahi alazimu ina ga maka zaga ba lalle ta zama bahaushe ko ba fulatana ba to shi yasa sun fi dadin sha'ani waɗannan yawa kuma mijin bai kamata ya kyale uwar gidan ba ya katta ya kamata in zaki ki in ba zaki ba baki saki hana wata ta bini ba so su mata da mun suna da irin wannan dabi'ar ko abinci aka ga wata tana maka abinci tana kula da kai wallahi sai an yi mata hasada ai failai yan banza ne ai ƙarya ne wai wata na yaudarar mutane da wani abinci in zaki gyara halinki ki gyara halinki wani gyaran abinci wani abu ne mu dai ban mai abincin ba amma dai wallahi muna da hali mai kyau ƙarya kike hajiya ba abinci ba kula da mai gida ke ce wai kina da wani hali mai kyau so duka irin waɗannan abubuwa ne ya kamata matan mu su yi kokari su kyautata kuma anan zamu gane wato amana ta aure yanzu ka duba matsayi irin da Annabi duba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma abun mamaki na Asma'u miji wato Annabi ya kira ta yace zo kyau shi fa lissafin sa daban ne matsayin sa daban ne amma wallahi saboda tino da mijinta ta kita kishin mijinta da kuma kunya kaga anan ya kamata mu mata su gane ya kamata mace ta sifantu da kunya ta sifantu da jin kunya ta sifantu da kamewa ba irin wannan mata na zamani waɗanda an cire musu kunya a cikin sha'anin su ba yau malami amini yau a garin nan abun kuka abun damuwa wallahi ba za ka ga tashin hankali ba billahi alazim ina gaya maka ba za ka ga damuwa ba za ka ga tashin hankali ba sai me sai in me sai in kaje gidan biki kaga matan musulmi malam kaga matan musulmi abun bakin ciki abun damuwa yanda suke a gidajen biki wallahi abun ciwon ya isa damuwar ta wuce hankali amma ya late yau fa hatta ba wai a gidajen event centers da ake kamawa wurare na taruruka da ake kamawa da wai ba wai wannan ba akaram kallahu ba wai wannan ba wal iyadu billahi ba wai wannan ba wallahi masifar ta kai ga yau a cikin gari taburma manyan taburmai ake arowa a masallatai a shimfida kofar gidan da ake biki nan suke cire hijaben su a kofar gida a kawo musu shinkafa da jollof rice a kawo musu zoburodo a kawo musu tuwo duk abinci na biki yau mata a kofar gida suke cin sa motoci na wucewa ƴan unguwa na wucewa wane ne na wucewa ba abin da ya shalle su wani mutum yana ban labari a wata unguwa malam labarin bayi da kyau bayi da dadi irin wannan matan masu fitowa waje su zo su zauna matar aure fa garin nan akwai inda matan aure fa waje suke fitowa suna daka tattasai da tumatur suna yanka kubewa fa dubo ta irin al'ada da ɗabi'a da aka shigo mana da ita a garin Kano wanda ba mu san da ita ba matan Kano da shekarun da suka gabata iyayenmu suna ba mu labari wallahi biki aure ba a yin sa da rana a Kano nan garin Kano ba a yin biki da rana da daddare ake suna malam taron biki na mata da daddare ake yi me yasa saboda kowane namiji ya koma gida shikenan ba wanda yake zirga-zirga sannan kuma akwai duhu ba za a gansu ba malam an yi wannan rayuwar fa a nan garin fa ba wai wani guri ba mutumin nan yace da yazo wucewa yazo tarar da mata tayi wani mummunan zama
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un a kofar gida yaji ya dawo yaji yace wannan a kyale ta ka zaman ba kyan gani ta zauna zama wawan zama yace to yayi mata magana matar wani ne yayi shiru kuma asirinta a tona duk wanda zai wuce mana ya ganta
inna lillahi wa inna
haka ya tura wani yaro ɗan ƙarami ya ce kaje wancan matan kaje ka ce ta gyara zamanta aka je aka gaya mata to na gode shikenan bas damuwa malam yau ɗalibai fa mata ɗalibai matan musulmi a jami'o'i za su je jami'a wallahi malam kan hanyar da ake wuce a baranda a kofar aji wallahi za su shimfiɗa taburma ko shimfiɗa abin zama ko a irin wurare da ake wuce ka ga mace ta kwanta ta yi rubda ciki ko ta dora kafarta ɗaya kan ɗaya inda maza suke wuce me yasa an cire musu kunya kuma kaga wannan kallakalle da suke yi wannan kallace-kallacen nan da ake na zamani wannan kallace-kallacen da ake yana da cikin dalilan da suke yaye wa mata kunya su cire musu kunya gaba ɗaya su zama marasa kunya yarinya karama karamar yarinya wanda bata kai ta kawo ba wallahi idan ka ji abubuwan da zaka ji tana faɗa wallahi sai gaban ka ya buga
akramakalla duba da gidajen iyaye da kakanni gidaje ne masu yalwa za a shiga ciki ayi komai baka ganin yanzu karancin gidajen ne yasa mata har suke ganin za su iya fitowa waje su kafa majalisa su hira har ma wata ta daka kayan miya da sauransu
duk wacce ta san bata da babban gida ta daina gayyatar mutane biki shikenan haza wasu wadda bata da yalwataccen gida kar ta gayyato matan musulmi ta gayyato su a zo a cikin gida sai an zo an yi shimfiɗa a kofar gida ba su da wani uzuri a wajen Allah, ba su da uzuri. Dole ne yanzu an ma waye ma fa wannan bikin taro da wannan zaman gulma da fadace da sace takalma da sace awarwaran mata da zoben su da sace takalma da wane ne da wane, duk yawanci yanzu inda aka gane an gane ba a fiye yi ba, ba a fiye yi ba.
Me zaka ce akan
da suna yi da saboda zumunci da kauna da waye da sauran, amma yanzu shedan ya riga ya shiga ciki, a kira masu kida, a kira masu wake wake, a kira maza su zo shiga cikin yan mata, a ta bayyana tsareci, a ta tsiya. Wallahi ya kamata musulmi mu ji tsoron Allah, mu gyara dabi'ar mu da alakar mu da Allah dan mu samu saukin gamuwa da Allah yaumul qiyamati.
Malam, me zaka wani irin jan hankali zaka yi akan matan kuma da ba ma a biki ba, a haka kawai ma sukan iya fitowa kofar gida su zauna su yi hira ko su bude kofar falo da take a waje, suna zaune kuma duwan da zai huce yana ganin su, suna ganin shi da irin shi da take a gida.
Akwai wannan wanda ya taba gani bayan kai da ka faɗa yanzu, mutane su ji tsoron Allah. Ni wato ka san me, wani lokacin ni mazajin nake zargi duk mutumin da ya dauko mace ya ajiye ta a gida bai ba ta tarbiya ba, bai ba ta doka da koda akan zaman gidansa ba, duk mutumin da ya wannan, wallahi malam Amin zai ga tashi hankali da damuwa a cikin gidansa, zai ga bacin rai, zai shiga wayo Allah ya shiga uku. Yanzu a garin nan wallahi akwai gidajen da idan rana ta bude kofar gidan suke yi, kaga asalin gida fa rufe shi ake, shi za a kai mai kofa yi, asali gida rufewa ake, duk wanda zai shiga ya kwankwasa, ko Qur'ani ma ba ce ka kwankwasa ba, kai sallama, kaga ai ba bude ba ne. To amma yanzu bude kofar suke yi, ko dan tunanin security ma ko wani abu ma ba sa yi, musamman irin unguwanni din nan suke ciku 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 a haradadin nan, wallahi a ga an wangare. Kamar yadda ka faɗa, daga kofar gida ka zo ka wuce zaka hango falon wata mata tana kwance akan tresita, wata tana daka, wata tana kaza, wata tana kaza, ba daidai bane, kuskure ne mutum ya zo ya rinka bude tsaraicin sa, bude gida bude tsaraici ne, yaya mutum zai bari duk wanda ya zo wuce ya ga gidansa, ba daidai bane, kuskure ne wallahi. Da waɗanda suke tura masu gyaran wuta a bar mai gyaran wuta daga shi sai matarka, kuskure ne Alhaji. Da mai tura gyaran ruwa plumber, ai je ka gyara min ruwa na a ban daki na ya lalace, daga kai sai yar matarka a gida ka tura mai gyaran ruwa gidan, wacce ran sa maka ba daidai ba, za su yi maka ta'adi. Duk waɗannan abubuwan har tela fa, wai yanzu mutum lalacewa fa, mana cewa mu wai sai mutum wai tura wai tela namiji wai ya je gwada masa matarsa, nace to ya za a yi gwajin nan, da tifa zai dauka fa yana auna kafadarta da kugunta fa, da ido na akwai inda na zuciya naga namiji yana auna mace a garin nan. Malam, dole mu fada cikin musibu da bala'ai da muke ciki da tashin hankali. Abu na karshe anan da nake so ƴan uwa in ja musu kunne in fadakar da su shine kula da wato amana ta aure.
Na'am.
Yanzu anan tace ta tuna kishin mijinta, ashe ya kamata namiji zama mai kishi Malam Aminu?
Na'am.
Mai kishi kar mutu ya zama da yusi kamar alade bai da kishi. Matakka ta san kana da zazzafan wato yaji da tattafe da tumatir, ne zan ce komai zazzafan kishi ya zama kana da kishi, wani abu ne mai kyau. Sai ta bi hankali, saboda matan wannan zamani in dai baka nuna mata kana kai mai kishin iyalinka bane, wallahi alazimu za ka sha mamaki. Akwai mutumin da ya zo gidansa fa saboda ya sake mata irin rayuwar nan ta boko ta banza. Ai ba komai, no you can just leave her, ya zaka takura wa mace ka batta kawai ka batta ta abin nan ta, to me a ciki, me zaka zo ka sa mata ido? Ai ba sai ka sa mata ido ba. Na'am, kar ka sa mata ido, amma kuma ita za ta zo maka da tadi. Yana zuwa gidan wata ran ya tarar da takalma kwafta kwaftan takalma a kofan falon sa, yana shiga sai zai tarar da wani an yi masa abinci ya ci indomie, an fasa masa kwai da shayi ya sha ya rage ya kwanta a tirisita har mun shari yake. Ya zo ya leka ya gani ya dauka ko wani kanin mahaifiyarta ne ko wani dan uwa ne ko wani waye sauransu, sai ce waye wannan, ka san me matar ta ce masa? Abokin karatu na ne a jami'a.
Ya ka ziyara?
Abba wala abba. Ai malam, ina ga ma mata da kake gani sai hakuri. Idan mutum ya sake wa mace, duk namijin da ya kuskure ya sake wa mace linzami ya kyale ta wai wai zamani kaza kaza kaza, wallahi sai ta zo masa da abun mamaki. Mata, ku yi hakuri, gata nake muku a sa ido a kula da ku, a sa ido a kula da ku. Wani ya sayo matarsa mota, kullun yazo gida baya samun ta. Ina kike? Wallahi na je unguwa ne. Wata ranar suka hadu suka yi kiliya tai masa wuta biyu, fas fas fas. Shi ma ya mata waya yace ina za ki kike gudu haka? Tace sai dai na dawo bayani kam. Kaga bai ma san inda za ta je ba, saboda me? Yanzu a garin nan mallam duk mace mai mota idan ba ta samu tsayayyen miji ba, billahi alazimu yawo a wurin su yadda kaga ya wato kaji haka cike, ba ta iya zama. Wannan yana daga cikin disadvantage na mutum ya sayo mace mota kuma bai sa ido akan ta ba. Ban hana a sayo mata mota ba, ban hana a kula da su ba, yana da kyau a taimaka musu. Amma wallahi alazimu wani lokacin ka rike makullin ka ce duk inda za a je sai ka ba da dama. Wani yayi aure suna ta rikici da sirikin sa akan an zo da yarinya daga zuwanta kawai sai aka tofo mata da sabuwar mota, an kawo ta amarya kuma da sabuwar mota. Yace shi fa gaskiya ba zan iya jure wannan ba, ya za a yi? Nace a kwarai, wanda ka je ka tattauna sosai, saboda wallahi ba lalle ba aure ta zo yi ko kuma yawo da mota ta zo yi. Haga motar da kai ma aka ba ai ka karin ka kai ta unguwa kana waye da sauransu. Sai an yi rikici da ita sosai, baka isa mace da take da mota ubanta sai mata mota ka ce wai wakar na fi buyi tukunna, ba ruwanta da wani wakar na. To akwai wannan amanar aure, ku duba mata matar wannan Anana Asma'u. Annabi ne yace gashi ta zo su tafi tace sai na tuno mijina. To ke ma ki rinka tuna mijinki a makarantar jami'a, ki rinka tuna mijinki a college, ki rinka tuno kishin mijinki lokacin da kike je gidan biki. Ina matan da suke zuwa suke ake waya ake daukan su matar aure a garin nan, matar aure a zo ai waya a dauki matar aure a tafi da ita wani guri. Ina kuke? Ina kishi? Ko kuma maza da kuka sake mutum yazo ya zama kamar fulawa a gidansa, bai da kishi, baya kula, to wallahi mallam zaka cutar da hatta ƴaƴanka da za a haifa maka. Kana talla dakatar da ni kuma gashi na gangaro abin nan, ko baka san maganar da ake faɗa ne?
Akan lokaci ne yake kokarin ya ci.
To barin dakata a nan gurin, Allah ya sa mu dace mu sace ci mu sai mu dora insha Allah.
Masauraro, za ku iya neman mu kai tsaye ga mata akan 0800-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800-2000-800 42088 sai sakon karta kwana da ya hada maza da mata 0705530029. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, muna tare da wa?
Zainab
me kike dauke da shi a cikin shirin?
Amin
Zainab, Allah ya saka
alheri. Amin. Amin.
Ya Rabbi, amin ya Allah.
Malam ga wani sako aka ce salam, malam nasiha ga kai, nasiha ga maza mijina. Yau shekaran mu daya, yau shekara daya wallahi ko hannuna baya taba mun. Mu uku ne, kowa yana bata haƙƙinta banda ni. In nayi nasiha sai yace in koma gidan mahaifiyata zai ringa ciyar da ni. Shekarar mu 18 da aure, amma sai a shekaran nan naga canji daga sakin amaryarsa, kuma wallahi yanzu ma yana gunta. Shekara ta biyu kenan da sakinta, kuma ba abin da baya mata. Kamasa nasiha,
to Allah sa iya jina.
Amin.
Wannan yana daga cikin masibu da mata suke gamuwa da shi na rashin adalcin mazajensu. Na farko dai hajiya, abin da zan gaya miki, ki haƙuri. Duk matar da ta shekara 18 a hannun miji, to abin da ƴan birni suke cewa sai a hankali. Wallahi tallahi sai a hankali. Duk matar da ta shari shekara 18, 19, 20 a hannun mijin wannan zamani, to gaskiya sai a hankali, musamman mijin da yake da rufin asiri zai iya ƙara aure.
Galiban ma matansa uku,
to galiban, wato galiban ba ni sunan shi, matan da ake aurewa ne suke zuwa suke koran tsofaffin matan. Ki rike aurenki, kin samu abin da kin samu shekara 18, ki lallaba shi, ki lallaba shi koyaya, dan biya miki bukatar ki koyaya. Kar ki taba tsammanin zai miki yanda yake wa amarya, wallahi ba zai yi ba. duk takawarsa sai dai wanda Allah ya zaba a cikin masu takawar ma gaskiya. Abu na biyu, alamu yana nuna kamar ya gaji da ke ne. Ya ce ki je zai ci gaba da ciyar da ke a gidan iyayenki saboda ƴaƴan da kika tara masa da zai iya rabuwa da ke ba, amma da da yanda zai yi wanci kallar da ke kin zama kullun mangoro ne. In kin ga an aje shi ya zama taki ne kawai. Da haka ki lallaba mijinki ku rabu lafiya, ma'ana ba wai a kashi aure ba, amma in abin ya gagara to ku zama na sulhu da shi. Ai zama na sulhu. Wannan tambayar malami ne ya kamata a ce an samu lokaci yalwatacce ayi bayani ko ka kawo ta sati mai zuwa.
To insha Allah.
Saboda tana cikin damuwa.
Insha Allah.
Kun miji yana saurara ita ma tana saurara.
To insha Allah.
Ki hakuri Hajiya sati mai zuwa naga mutanen nan suna ta sa mana farmaki cewa da kada gashi ana ta bugowa ma duk baka dauka ba.
Insha Allah sati mai zuwa da ce. Amma sauraro duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin mai albarka. Hadiza Balanta ita ce jagorar bangaren shashin addinin musulunci na mu, sai kuma Ahmad Ghazali Yakubu shugaba baki daya wanda yake jagorantar mu, Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shi da shirye, Buhari Isa da Sayyasa da na da ku, Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.